الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا ذا الله سبحانه وتعالى مكوى مكوم يشين يا ذا مؤون مسلاتي مكاد البركة ربما مسلاتي جمعة لنا نسكين بريدو تنزيع الجباوة وأن يمتين جمعة وأن يوم الشابق إلوة رمضان هجر مأيكي صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina 1447 wanda kuma ya dace da 6 ga watan 3 miladiya 2026. Muna cikin suratul Waqi'a wanda mun soma bayani akan tarbiya. Mun koro bayani dangane da waɗannan dangogi guda 3 wanda Allah subhanahu wata'ala yayi bayanin yadda mutane za su kasance gobe alkiyama. Allah ya ce wa kuntum azwajan thalatha kun kasance dangogi 3 fa ashabul maimana to akwai wanda suke ma'abuta dama ko ma'abuta albarka ma ashabul maimana suwane ne ma'abuta albarka ko suwane ne ma'abuta dama wa ashabul mash'ama da ma'abuta shu'umci ko kuma hannun hagu ما أصحاب المشأمة سؤالين ما أبوتاهكم أبوتاش أمتي والسابقون السابقون ألك تيوى ما سسئري سلغا سسئري أولئك المقربون وإن سني مكساتاق الله سبحانه وتعالى وأن شين بيانا آيو إن مخي أجيا فأما كسن تيوى دون القرآن إذا كان سوك أوكا سيكا أوكو دقاقا واتشهداتي بأبو سلابا شيسا مكسومو دقوا إن شان آيو to Allah subhanahu wataala lokacin da ya bace wannan dangogi guda 3 ya akai ambato wanda suke ma'abota dama ko ma'abota albarka sannan kuma aka abuci aka ambaci ma'abota shu'umki ko ma'abota hagu to sai aka ambaci as-salikuna as-salikun wanda suka tsere suka yi wasa'a cikin kau kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce to su ne ne masu wannan matsayi to Allah subhanahu wata'ala ya ce fi jannatin na'im suna cikin aljannatai na ni'imomi sullatun min al-awwalin jama'a ce mai yawa daga cikin mutanen farko wa qalilun min al-akhirin kuma kadan ne daga majinkirta ala sururin mawduna suna kan wa'insu gadaje wanda ya zamo an saka su da zinari muttaki'ina alaiha mutaqabilin suna kishingide akan wannan gadaje suna fuskantar juna yaqufu alaihim wildanu mukhalladun wasu ‘yan matasa da wamammu suna kaiwa da kawowa gare su bi akwabin mu'abarik da kofuna wanda suke masu mariki wa abarik da kuma waɗansu kofuna masu kama da butoci wa ka'asin da kuma gidauniya min ma'in wanda suke ainihin ta giya amma kuma la yusaddiquna anha ba sa yin ciwon kai dangane da wannan giya ta aljanna wala yuzifun kuma ba sa yin maye wa fakihatin mimma yatakayyarun da kuma kayan marmari daga cikin abin da suke zaba wala hayu tsayirin da kuma naman tsuntsaye mimma yashtahun daga abin da suke sha'awa wa hurun ayn da kuma mata masu manyan idanuwa kyawawa ka amsalin lu'lu'in makanun kai ka ce lu'lu' ne a cikin kwansauta da za an bi makanu ya'malun wannan sakamako ne dangane da abin da suke aikatawa la yasma'una fiha lagwan ba sa jin yafishiyan magana a cikin aljanna wala ta'sima sannan ba sa yin wata magana ko su ji magana ta zulubi illa qilan salaman salama sai dai fadan aminci aminci Allah subhanahu wata'ala ya saka mu da cikin su to lokacin da Allah subhanahu wata'ala yayi bayanin kashin farko kamar yanda muka fada Allah yake cewa dai cewa kuntum azwajan thalatha fi akfa ashabul maymana ma ashabul maymana wa ashabul mash'ama ma ashabul mash'ama sai aka fara da masu littafi a hannun dama ko ɗan albarka sannan kuma sai aka ambaci ma'abuta shi umci to sai aka ambaci as-sabiquna sabiqun da ƙarshe duka su ne mafiya daraja domin ana so a dasa magana a kansu kun ga yanzu da ake so aka fara ambato to sai a samu tazara tsakanin ambata su da kuma maganar sifofin su da abin da Allah zai ba su amma saboda balagin alqur'ani su ne suka fi daraja amma sai aka jinkirta ambatan su saboda daga ambace su to sai a ci gaba da bayanin abin da Allah zai ba su Allah sai ya cewa sadiquna sabiqun wato ma masu tsere marigaya su ne marigaya ulaikal muqarrabun wa'anta lan kasune makusata ga Allah fi jannatin na'im a cikin aljannatai na ni'ima akwai abin da ake kira almanzila da kuma almanzil in muka ce almanzila shine matsayi da kuma daraja almanzil shi kuma shine matsuguni ko mazauni ko gidan zama to zamu ga ita almanzila ita ce a'ala min al-manzil daraja da matsayi da ɗaukaka to ya fi matsuguni haka ne ko ba haka ba ne haka ne ko shakku babu yanzu mutum wanda yake kafetaccen mai kuɗi duk gidan da zai gina da gidan da shi wane fi daraja ya fi gidan daraja wanda yake wani ainihin mai mulki ko basarake duk gidan da zai gina to gidan bai kai darajarsa ko matsayinsa ba to anan Allah subhanahu wata'ala sai da ya soma ambatan darajar su da matsayin su sannan kuma sai ya ambaci matsugurin su da aka ce was-sabiquna as-sabiqun sai aka ce ulaikal muqarrabun sai aka yi amfani da ismul ishara wanda yake nuna abu na nesa ulaikal muqarrabun wa anta lanka ya kai abokin magana to su ne makusata in ku aka ce makusati an riga an kuri an je ƙarshe su ne makusata a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ta fuskar darajar su da kuma ainihin mazaunin su domin su ne ɗan ajin farko a cikin firdausi Firdausi kuma ita ce a'lan jinan ita ce kololuwan arjannatai mun ambata cewa al'arshin Allah shine rufinta kenan daga ita sai dai awo kasa to kaga sune suka fi babban matsayi kuma sune suka fi kusace a wajen Allah subhanahu wata'ala to kun ga annan matsayi da daraja aka faɗa ulaiikal muqarrabun sai aka ce fi jannatin na'im to sannan sai aka ambata kuma matsugunin su kenan matsugunin su mai bi ne ga wannan darajar da Allah ya ba su ta kusace kusacin su da Allah da darajar su a wajen Allah shine ya sama masu wannan matsuguni wannan mazauni wanda yake ainihin mai daraja ta kololuwa malamai suka ce wannan Allah shi ya sanya imratu fir'auna lokacin da take roƙon Allah sai ta ce rabbi ibn li in daka baitan fil janna kun ga za ta yi ta rabbi ibn li baitan in daka amma sai ta ce in daka sannan ta ce baitan fil janna ya Allah ka gina mun a wajenka wani gida aljanna ma'ana ka bani wani matsayi wanda zan zamo ni makusaciya ce zuwa gare ka kuma wannan ka yi mun shi a cikin aljanna kaga an ambaci almanzila qabla almanzil an ambaci daraja da matsayi kafin ainihin mazauni to saboda haka Allah sai ya cewa ulaiikal muqarrabun wa in tananka sunne makusata ababan kusatawa fi jannatin na'im a cikin aljannatai wanda suke ainihin na ni'ima to sai Allah ya ce fundatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin su wannan al-muqarrabuna sunnatun ma'ana jama'atun wa in sujama'une masu yawan gaske min al-awwalin daga na farko farko amma kuma wa qalilun yan kadan ne min al-akhirin daga majinkirta su ne na ƙarshe to suwa ne ne ake nufi da na farko kuma suwa ne ne na ƙarshe anan ne za ka ga ra'ayoyin malaman tafsiri wasu suka ce da aka ce sunnatun min al-awwalin su al-muqarrabun jama'a ne masu tarin yawa a na farko suka ce ana nufin kowane annabi daga cikin annabawa yana da mutane wanda ya rayu da su ya yi zamani da su suka san shi ya san su ya karantar da su to wanda suke al-muqarrabuna a wannan jama'ar tasa su suka fi yawa in an kwatanta da ƙarshen al'ummar sa an gane wannan bisa wannan fassara zamu ce kenan kowane annabi al-muqarrabuna su ne wanda suka rayu da shi da wanda suka dan biyo da wanda suka biyo har ya zama an je na ƙarshe to adadin al-muqarrabuna ya fi yawa a jama'a kowane annabi na farko in an kwatanta da na ƙarshe fassara ta biyu aka ce ana nufin su al-muqarrabuna nan mafiya yawa na dukkanin annabawa idan an dunkule su domin kowanne annabi yana da jama'ar sa wanda ya rayu tare da su wanda suka gan shi ya gan su zama da annabi ka ji zancen sa ka karbi umarni daga gare shi ka gan shi ya gan ka babu daraja irin wannan to sai ya sanya sai aka ce to su waɗannan wanda suka zauna da wannan annabawa annabi Musa da sahabbansa annabi Isa da sahabbansa kowane annabi daga cikin annabawa to in ka rairaye wanda suke na kusa da shi to su ne mafi yawa idan an kwatanta da al'umma muqarrabun na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kun gane wannan saboda in ka duba yawan annaba wannan kowanne da sahabbansa kowanne da almajiransa ai sahabban annaba wancan su ne mafi yawa sama da sahabban ma'aiki alaihi salatu wasalam tunda mun san wane ne sahabi sahabi wanda ya zauna da manzo alaihi salam ya gan shi ya yi imani da shi ya mutu akan imani to yanzu abinda ake cewa mutanen da suka yi aikin hajjin ban kwana tare da ma'aiki alayhi salatu wassalam kusan kununuwan lissafi mutum 120. Kaga kenan ka ce to wannan su ne za ka kalla a matsayin sahabbai. To annaba wanda su gabata yawan shi yana da yawa. Wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqasshum alayk. Annaba wasu Allah ya ba manzon Allah labarin su, wasu Allah bai faɗa manzon Allah labarin su ba. To in ka tattara sahabban su sun fi adadin ka sai 120 ko gabaki ɗayan su. To sai a ce al-muqarrabuna nau'in san annabawa sun fi al-muqarrabuna na lokacin ma'aiki alayhi salatu wassalam kila ma ka haɗa da tabi'ai da wanda suka biyo. To wannan shi ne ma'ana ainihin ta biyu. Ma'ana ta uku aka ce ba a magana akan wa'incan annabawa. Wannan aya tana magana akan al'umman ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Cewa al-muqarrabuna a cikin al'umman ma'aiki alaihi salam to su ne farko-farko, kenan su ne al-qurunul mufaddala, tsareku wanda aka fifita. Ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce khairun nasi qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم yace mafiya darajar mutane sune wanda na rayu a cikin su, sannan wanda suka biyo bayan su, sannan wanda suka biyo bayan su. Sune ne ma'aiki alayhi salam ya rayu a cikin su sune sahabbai. Sune ne yalunhum wanda ba su ga ma'aiki alayhi salam ba amma sun ga wanda ya ganshi. Kaga wannan sune me su ake cewa tabi'ai. Mataki na uku summan ladina yalunhum wanda ba su ga ma'aiki alayhi salam ba sannan ba su ga wanda ya ganshi ba amma sun ga wanda ya ga wanda ya ganshi. To kaga wannan sune zaka ce wato ainihin atba'ut tabi'in. Kaga tabi'ai sai atba'ut tabi'in, sahabbai tabi'ai atba'ut tabi'in. To wannan su ake kira al-qurunu al-mufaddala, ajmulati adunqule sun fi duk wasu mutane daraja a wajen Allah. Wannan bai nuna kuma a cikin wannan qurun din ba a samu mutanen banza lalatattu. Yaushe aka yi Abdullahi ɗan Ubayyu lokacin maki alayhi salam, saboda ya iya daɗin baki ma idan manzo alayhi salam zai shigo masallaci ran juma'a shi zai yi zumbur ya ɗauke takalmin maki alayhi salam ya rika cewa haza rasulullah, haza habibullah, haza nabiyyukum afdalul khalqi. Ne ta bambancin baki na ƙarya. Allah ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah. Qalu nashhadu innaka larasulullah. Kaga suka ce nashhadu innaka la. Ma'akida ta guda uku. Allah ce wallahu ya'lamu innaka larasuluhu. والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. To kaga kenan ashe kasancewan mutum karnin da ma'aiki alayhi salam ya rayu ba shi ya nuna dole ya zama wani kirki ba, domin akwai munafukai a cikin Madina da wajen Madina. Wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiqun wa min ahli al-Madina maradu ala an-nifaq la ta'lamuhum نحن نألمهم فنؤذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب العظيم. الله yace tabbas daga wanda suke gefan ku daga cikin kauyawa akwai munafukai. Kala ce kai daga ma cikin ƴan cikin garin Madina wanda sun kware sun goge akan munafinci. Allah yace ba ku iya sanin su. Ake fada mazalin salam ba ka iya sanin su, mu ne muke iya sanin su. To kaga kenan a lokacin manzo Alayhi salam an sami munafukai, an samu kafirai tantagariya, ashe kenan zamu ce shi karnin ba shi zai tsarkake dan adam ya tsaftace shi ba. A'a, abin da yake a cikin karnin shi ne zai tsarkake shi ya zama ya tsaftace shi. Kaman yanda kuma bayan shekaru aru-aru na maza iya samu waɗansu ɗaiɗaikun mutane wanda kila ba su wuce yatsun hannu ba, wanda su kuma Allah zai ruskar da su da wa'ancan as-sabiquna al-awwalun din da ake magana. As-sabiquna as-sabiqun wa laika al-muqarrabun. To kenan kan mu yi mamaki a wannan karnin da muke magana, kila Allah ya yi ɗaiɗaikun al-muqarrabuna, muna addu'a Allah ya saka mu a cikin su. In za ka roƙi Allah ka roƙe shi da babban mataki, ƙwarai da gaske ka roƙi Allah ka zama da cikin al-muqarrab, Allah ka saka mu a cikin al-muqarrabuna ilayka. To wannan fassarar ita ce malamai suka fi rinjayarwa cewa ana nufin as-sabiquna al-muqarrabuna, to sun fi yawa a wannan jama'a ta farko, daga cikin sahabbai, daga cikin tabi'ai, daga cikin almajiran tabi'ai. Ana ƙara saukowa, adadin su yana ƙara raguwa, ana ƙara wokasa, yawan su yana ƙara zamowa ainihin kaɗan. Shi yasa nake faɗa muku, na sha maimaita muku magana Abu Ishaq al-Huwayni rahimahullahu ta'ala, wanda yake cewa addini umarni da aiki, duk lokacin da aka fi tafiya sama to sun fi macin umarnin ya zama aiki ya yi daidai da shi. Ana ƙara saukowa, suna ƙara warewa. In kana so ka ga haƙiƙanin aqimus salata, to sai lokacin sahabbai, sai lokacin tabi'ai, sai almajiran tabi'ai. Wa'atuz zakata, ka ganta yadda ake so aikace, to sai lokacin sahabbai, sai lokacin tabi'ai, sai lokacin almajiran tabi'ai. Ana ƙara saukowa, ana ƙara samun bambanci tsakanin umarnin da kuma ainihin aiki. Haka nan kutiba alaikum siyamu, me ake nufi da azumi a aikace? To wa'ancan magabata su suka fi mutabbaka wannan azumi. Kenan duk wani umarni na Allah, sahabbai sun fi mu yin sa irin yanda shari'a take bukata, sannan tabi'ai sun fi mu yi irin yanda ake so, sannan wanda suka biyo bayan su, sannan kuma ɗaiɗaiku wanda suke yi da ilimi ba wai da ka ba. Mun gane ku? To saboda haka kenan Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana as-sabiquna as-sabiqun, wanda suke muqarrabun sun fi yawa a jama'a ta farko a wannan al'umma. Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala da zai tafsirin wannan aya yace ko shakku babu wannan ra'ayin na uku shine filin jayi. Yace domin manzo alaihi salam akwai hadisin da yake cewa ina fata ku zama arju an takunu shatar ahlil janna, yace ina fata ku wannan al'umma tawa za ku zama ku ne rabin yan aljanna. Allahu akbar. Ka duba annaba wannan da suka tafi ɗaruruwa, amma kuma dukkan rairaye mabiyansu yan aljanna, in ka kwatanta da al'umman manzo alaihi salam, to mu ne mafi yawa. Ba ma a nan ba, hadisi ya inganta, manzo alaihi salam yace yan aljanna ranar tashin alkiyama sahunsu su wato ainihin 120 ne, yace sahun yan aljanna 120 ne, yace to al'umma ta su za su dauki kashi 80. Kenan al'umman manzo alaihi salam ita ce za ta dauki sulusani, tun 120 zai baka 44 ko? Kenan zaka ce sauran annabawa gabaki ɗaya mabiyansu su ne kashi 40 a cikin 100 'yan aljanna. Mu kuma a wannan al'umma ta maiki alaihi salam, to mu ne za mu kasance kashi 80 a cikin 100, Allah ya saka mu a cikin su. To saboda haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa qalilun min al-akhirin, kuma kaɗan ne daga cikin majinkirta, sai ce ala sururin mawduna, wato suna kan waɗansu gadaje wanda ya zama ainihin an saka su da zinari. Malaman tafsiri suke nuna cewa gadajen su wannan al-muqarrabun, wato yanda kasancewa zinari ne aka yi wani abu kaman wayoyi, to sai aka zo aka yi wata saka ta ban sha'awa, ta ƙwarewa da kuma girmamawa, ya zama wannan su ne gadajen su na hawa. Yanzu zinari idan ka samu kaman cikin tafin nan, to sai jinjina. Gaskiya dai talauci in Allah da za a jima ba a ji sunansa ba, a sai dai ka samu zinari cike da hannun nan, to na san babban magana ce. To sai aka ce saboda gata gadonka na kwana ma na zinari, magana ta girma. Shi ya sanya hadisi ya haramta ma 'ya'ya maza ado da zinari a duniya. An haramta mana mu maza muyi zobin zinari ko mutum yayi wani abu da zai sa a jikinsa na zinari. Mata su aka halattawa su yi zobin zinari, abun wuya na zinari, mundaye na zinari, ɗan kunnen zinari. Saboda su awa man yuna sha'u fil hilyati wa huwa fil khisam ghayr mubin. Su Allah ya gina su a bisa ado da kwalliya. To shi yasa aka halatta musu. Amma an haramta mutum ya ci abinci a cikin mazubi na zinari ko ya sha ruwa a cikin kofi na zinari. Wannan haramun ne hadisi ma ya yi narko. Yake cewa duk wanda ya ci gidauniyar zinari a duniya, to ba zai ci a cikin gidauniyar zinarin aljanna ba. Wannan ai ba ƙaramin magana ba ce. Wasu wanda suka ɗan sauƙaƙa suka ce in ya mutu da imani ana nufin zai shiga aljanna, amma an haramta masa ci a gidauniyar zinari ta aljanna saboda ya yi abin da aka hana shi a duniya. Wasu kuma suka ce a'a, ai tun da aka ce ba zai ci a cikin aljanna a gidauniyar zinari ba, ma'ana ba zai shiga ba, wal'iyazu billah. To amma abin baƙin ciki a yanzu akwai ƴan tsubbu da suke baiwa masu mulki ƴan siyasa fatawa cewa su riƙa ci a cikin mazubin zinari. In suka yi wannan yadda suka ci a cikin abu mai tsada, to su za su fi tsada, ma'ana duk fafata wadda za a yi su ne a sama. Wannan ingiza mai kan turo ne. Ni akwai wani kuku wanda yake faɗa min, shi daga cikin masu yin abincin ne wa wani babban mutum da ya tafi fafatakar wani matsayi. Aka gama wannan shirkiyat ɗin, abin tausayi ya mutu bai samu matsayin ba. A matsayin sa na musulmi muna masa addu'a, Allah ya gafarta masa, domin galibin su jahilci ne yake kai su ga wannan abubuwa. Almuhim dai ina so in ce har yanzu akwai ƴan tsubbu da suke halatta ma wasu masu neman matsayi amfani da abin da Allah ya haramta. To mu sani yin amfani da abin da Allah ya haramta ba shi zai baka buƙatar da kake so ba. Ka iya ratsewa don ka sha gwanda, ka ta ko kayayuwa baka samu gwanda ba, kuma ka dawo kana takaici. Saboda ka matsaya inda Allah subhanahu wataala ya tsayar da mu. To Allah subhanahu wataala ce ala sururin mawduna, suna kan waɗansu gadaje wanda ya zamo an saka su da ainihin zinari. Muttaki'ina alaiha mutaqabilin, suna kishingiɗe a kan wannan gadaje, suna fuskantar juna, suna kallon juna. Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ya ce wannan ayar tana nuna mana tsananin ƙauna da soyayya da ‘yan aljanna suke yi wa junansu, da kuma cewa suna zamantakewa ta fahimtar juna. Domin idan ana zamantakewa ta rashin fahimtar juna, za ga cewa an bai wa juna baya. Yake cewa daga cikin abin da manzon Allah ya ce wala tadabaru, kada ku bai wa juna baya. Yake yana ɗaukar ma'ana biyu, ko dai at-tadabur al-ma'anawi ko kuma al-hissi. Akwai at-tadabur al-ma'anawi, ya zama ka yanke alaƙa da ɗan uwanka musulmi, ka yanke hudutayya da shi, ba magana da juna, ba yi wa juna murna, ba yi wa juna daje. To wannan haramun ne, domin munin ita irin wannan abun. Duk ibadar da za ka yi ana ji maka tsoro ka mutu kana gaba da ɗan uwanka musulmi. Me yasa? Saboda hadisi ya inganta duk litinin da alhamis ana gafarta wa bayi. To amma idan mala'iku suka je yin bishara ga bayi, in aka yi rashin sa'a wane na gaba da wane, sai a ce anzira hazainiha ta yasaliha, wannan ku jinkita da lamarin su a kyalin sai sun shirya. To yau aka zo cewa za a gafarta ma, aka ce a sai ka daidaita kai da uwanka, baka samu wannan ba ne kinin. Juma'a ko ku alhamis ta zo baku shirya ba, aka sake tsallake ku. To Allah ya kiyaye, idan rai ya hadinsa ba a shirya ba, ina labari ka gagari ya yi ƙasa. Allah ba mu ikon gyara. To saboda haka sai yake cewa to kenan ashe zama na fahimtar juna ya zamo, in ma a majalisi ne ana kallon juna, yace kuma wannan yana nuna yalwa ta gidan aljanna saboda yalwarta dan aljanna da matansa wato ainihin suna fuskantar juna suna kallon juna suna daidai da juna cewa Allah subhanahu wata'ala sai ya ce yaqubu alayhim wildan mukhalladun kuma wa'insu ƴan matasa yara ababan dawwamarwa suna kaiwa da kawowa a wajen ƴan aljanna dan adam yadda Allah ya yi shi yana son hidima yana so a yi masa abubuwa akai-can a kawo wannan a ɗauke wannan dan adam yana son wannan haka ne ko ba haka bane shi ya sanya da Allah yake bayanin banu Isra'il yake cewa idh ja'ala fikum al-anbiya'a wa ja'alakum muluka wato Allah yayi bayanin ya fifita banu Isra'il yace domin ja'alakum ja'ala fikum anbiya'a ya sanya annabawa a cikin ku su suka fi duk al'ummati yawan annabawa sai sai wa ja'alakum muluka kuma Allah sai ya sanya ku sarakuna ana nufin duk kowane daga cikin sarkin gari ne aka ce a'a kowanne da wani ka samu Isra'ili a wannan lokaci ba shi da mai yi masa hidima mutum ɗaya biyu uku to alama ce ta hutawa a ce akwai masu yi maka hidima na buƙatunka na rayuwa to ƴan aljanna daga cikin abin da Allah zai yi musu yaqufu alaihim wildanun mukhalladun wasu ƴan matasa ne Allah ya yi kyawawa wanda suke kaiwa da kawowa wato ɗan adam Allah zai saka masa kansu ya ji kamar ƴaƴan da ya haifa ba wai kamar waɗansu leburori ko ƴan aikin gida ba Allah ya yi su kyawawa masu hankali masu nutsuwa su suke ta kaiwa da kawowa Allah subhanahu wata'ala yake cewa a cikin suratul insan wa yaqufu alaihim wildanun mukhalladuna idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا الله كتاب ويطوف عليهم ولدان مخلدون وإن سأنيارا أبابا دو مروا لم مخلدون ينا أوك ما أنا بيو أتندك منا مخلدون في الجنة ومخلدون على صفاتهم ذات دوما الجنة با متوى sannan kuma za su dawwama yadda suke dan ka zo kada ka ce to kar kuma duk su girma su zama wasu gaddawa a gidana a'a suna nan ƴan matasansu abin ban sha'awa aljanna ba tsufa ba ƙara shekaru ba rashin lafiya ba fita ba wani magana tsufa shi ya sanya za mu zo nan gaba maganar matan aljanna Allah ke cewa fajalnahunna wato abin atraba an sanya su wato tsarikun juna a shekaru yanzu kai idan kana da mata uku hudu kila akwai ladan noma yar shekara wajen 50 wata 40 wata ma da kadan mai gidi ya girme mata sai da kuma 18 ko 20 eh to amma su kansu daya kuma haka suke ba za su aiki cikin ba kamar yadda zamu zo na gaba insha Allah to su wannan matasa Allah ke cewa idza ra'aitahum idan ka gansu hasibtahum lu'lu'an mansura za ka ɗauka wani lu'lu'u ne wanda aka matsa far a cikin aljanna yana ta walƙiya malamai suka ce to idan ya zamo su masu hidimar Allah ya ce kamar lu'lu'u to ya su kuma wanda ake wa hidimar hadisi ya tabbata dan aljanna duk lokacin da ya fita to idan ya dawo sai matan su ce kai mai gida fa ka ƙara kyau ka ƙara kyau a kan yadda ka fita sai ta aiko ma ko ƙara kyau a yadda na baku wane mutum to kaga kenan kullum dankon zumunci zai dinga ƙaruwa soyayya za ta dinga aikin ƙaruwa kaga ba za a rakwakwabe a jagube ba ya zama sai dai rahama to Allah ya ce wa zalla bainakum mawaddatan wa rahama wato utruk wannan ni'ima ce ta Allah farko mawadda soyayya da kauna in ba ita ba sai dai rijiya in ba shi ba sai dai rijiya to ana nan ana nan duk sai a rakwakwabe a tsufa to nan ku sai dai rahama sai dai jin kai kuma shi ne zai rike a cikin zaman kiwa Allah ya dace da to saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yatufu alaihim wildan mukhalladun wa'yansu yara kyawawa suna kaiwa da kawowa gare su wanda suke ababen dawwamarwa da me suke kaiwa da kawowa bi akwabin wa abarik wa ka'sin min ma'is bi akwabin malaman tafsiri sun yi sabani bambanci tsakanin alkubu da alibrik akwab jam'i ne na alkub alkub shine mufradi abarik shine alibrik alibrik haka da Hausa zaka ce kaman buta kenan to ai tunda babu wani zaka yi ba ai ba za a zo ana yawo da buta a gidan ba tunda ba alwala zaka yi ba baban daki kuma zaka shiga ba to anan sai aka ce abarik ba wai anifin butoci na azuba ruwa ba a al akwab wasu suka ce ana nufin kofuna masu mariƙa wasu suka ce a shi alkub shine kofi mara mariƙa amma dai mafi yawan malamai suna cewa alkub shine kofi mai mariƙa kun san kofin kansa ma ai halarci ne ko wai da turanci larabci wanne ne ya dauka ana cewa kof san kuma alkub mu kuma kofi ko shakku babu ne mu muka aro to ban san turawan larabawa ne ne aro a wajen wasu to amma dai tun larabawa sun fi asali ina ga turawa ne suka ara a wajen su insha Allah ta'ala almuhim malamai sun yi sabani wasu suka ce alku shine kofi mai mariki shi kuma abarik shine alibrik shi kuma wani kofi ne mai yanayin kamar buta shi ma yana da wani marikinsa ainihin na ban sha'awa to suna yawo da waɗannan kofuna da kuma mazuban da yake ciki sannan wa ka'sin min ma'in da kuma wani mazubi wanda yake ainihin na giya giya aljanna Allah subhanahu wata'ala sai ya bambanta mana ita da ta duniya da aka ce wa ka'sin min ma'in shi da wani sai yayi sukuti ya ce to giya kuma aljanna wanda ita haramun ce giyan nan tana sama yayi tana kaza Allah sai ya ce la yusaddiquna anha wa la yunzafun ko wa la yunzifun duk an karanta Allah ce la yusaddiquna anha ba sa yin ciwon kai dangane da ita idan sun sha sannan wa la yunzifun kuma ba sa yin mai malamai suka ce to ko iya wannan ya isa kushe giyar duniya domin masana sun gamsu giyar duniya ba dan daɗi ake shanta ba bala'i ne kawai na shi dan ka kalli duk wani mai shan giya ba za ka taba ganin ya kurba yayi walwala ba amma duk wanda ya kurba mirinda ko fanta za ka ga yana annashuwa haka wanda ya kurba soko za ka ga yana murmushi amma giya kuma yadda za ka tika baki da soko ba a tikawa da giya sai dai ka tsotse ga shaku tunda ba daɗi ba sai a kura ga baki da abani wato in ban da sharrin shedan ba daɗi ai ko dan adam yana samu mai dan daɗi daɗi sannan ba wani maganin cuta za ta yi maka ba akwai abin da ka san ba shi da daɗi amma zai ma amfani misali yanzu wani ba shi da lafiya a ce to yanzu ga bauri ko ga ɗaci kaga wannan maqsudun ne da gairihi ba shi ake nufi ba amfanin sa ake nufi to amma a duniya ta masu hankali duk wani abin da za a ce na sha ne to shi maqsudun da zatihi ne shi ake nufi yanzu idan ka zo ka siyo Pepsi ko Mirinda ko Fanta don Allah maganin matsar ka siyo ko abin da za ka sha daɗi abin da za ka yi walwala ka ji daɗi to sai aka ce abin da hacci gare shi ko bauni gare shi ko hamami gare shi kai ma idan ka kurba sai ka dade fuska ka ayata ne fa in ba bala'i ba me zai kai shan wannan kuma ka kashe kuɗi wai wato saban ba wala an sai aji aji wai akwai kwalbar da to ga magari ba sa iya siya in ka ji kuɗin sai ka dace ga asara ga saban Allah Allah ka tsare wato wallahi mafi yawa mafi yawa saban Allah wallahi ba daɗi gare shi ba kawai sharrin shedan ne in ya tuka wa mutum da kuma zuciya miyagun abokai shike nan mutum sai zama yana jin daɗin abu masana suka ce giyar duniya tana da wannan matsaloli na farko dai ba daɗi abu na biyu tana yawan sa fitsari idan Aisha in dai dan giya ne to dan da zaka ya tashi zuwa fitsari to sannan ma sabon shiga wanda ya zama sabon yanka rake a shan to dan da na ma'amai yake wallahi a ce da yawa sai sun dade suke koya in banda bala'i ka sha abu kai amai kai ba maganin shawara ka sha ba ba maganin ba ka sha kai amai ba take hakura ka kyale shi ba ka sha abin da ba za ka yi amai ba to an ce tana sa amai wasu ma ciki ya kulle to sannan kuma ga maye bala'o'i ga sunan to kuma banda tarin zunubi Allah ya kiyaye to Allah sai ce la yusadduna anha ba sa yin ciwon kai dangane da ita akwai wanda idan ya sha giya to sai ya killata kansa dan ba zai iya mu'amala da mutane a wannan lokacin ba sai ya killata kansa ya gama ciwon kan ya gama ciwon cikin duk sai ta dan tsake shi to sannan ya zo ya aida cikin zama yana ganawa da mutane to Allah sai yake cewa ba ka samun ciwon kai dangane da ita sannan wala yuzifun sannan kuma ba ka yin maye wannan yana nuna cewa wani abu ne Allah ya yi wa mumini domin ya tsede cewa abin da aka haramta masa aikin a duniya. A duniya an haramta wa mumini ya yadda ya haƙura, to sai aka nuna maka ba ka rasa ba, yanzu ga ta aljanna ga daɗi ga kuma babu laifi a ciki. Allah ya dace da mu. Allah subhanahu wata'ala sai yake cewa la yusadduna anha wa la yuzifun. Sai ce wa fakihatin mimma yatakhayyarun da kuma kayan marmari daga cikin abin da ainihin suke zaba Ibn Kathir a cikin tafsirinsa yace wannan aya ta nuna cewa idan aka kawo kayan marmari cin sa ya bambanta da sauran abinci da za a ci a duniya sai ya kawo wani hadisi a cikin tafsirinsa na wani mutum da ya zo wajen ma'aiki alaihi salam da aka zo aka kawo abinci to ba ƙauye ne bai fahimci addini ba to sai ya ɗebo can ya ɗebo can ya ɗebo can sai manzo alaihi salam sai ya riƙe hannunsa ya ce wannan abincin duk gabaki ɗaya ko ina iri ɗaya ne saboda haka ka ci gabanka kun ga yana daga cikin ladabin cin abinci ya zamo mutum ya ci gaban sa wancan hadisi na Umar ibn Abi Salama yace sallin da wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika yana daga cikin rashin sanin ka'idar cin abinci kuna cin abinci ka ɗebo gaban wancan ka ɗebo gaban wancan ka ɗebo gaban wancan wannan ya nuna mutum bai san ladabin cin abinci ba to saboda haka da aka gama cin abinci kuma sai aka kawo mazubi na dabino ko inabi ko damo abinda ake cewa dabino to kasancewar manzo alaihi salam ya halishi cin can da can to sai ya rika cin gaban sa kawai ma'ana domin ya bi umarnin sa na farko sai manzo Allah ya ce a'a ka iya dauka duk inda kake so shi yasa mai mota sai yake cewa wala ba'sa an tajula al-aidi fi katamrin babu laifi hannaye su dan zazzagaya a cikin abin da ya zamo katamrin wato kaman dabino abu da ya zama kwaya kwaya kaman dan wake to idan an kawo amma malamai sun ce akwai ka'ida a nan idan kai mai gida ka kawo abu kwaya kwaya ka yi baki to kana da iko ka ce kowa ya ci daya ma'ana a ci daya daya kai kuma ka ci da biyu babu laifi a nan babu laifi a ba da umarni ka ce kowa da cokali ya rika ɗaukar ɗaya ni kuma mai gida zan dinga ɗaukar biyu bai ba laifi ba ne ba ƙwarai da gaske shi yasa ma wani hadisi ya na kirani shi ne goyo a zo ana cin dabino ana cin dabino kai kuma kana haɗa biyu shi ne kirani sai in naka ne amma in na al'umma ne kun zo an kawo muku to kada ka dinga cin biyu yadda kowa ya ɗauki ɗaya kai ma sai ka ɗauki ɗaya al-muhim Ibn Kathir yace to wannan ayar ta nuna idan kayan marmari ne kwaya kwaya to ya halatta ka zabi wanda ya maka ka zabo can ka zabo can ka zabo can tun Allah yace mimma yatakhayyarun daga cikin abin da ainihin suka zaba zaba ta fuskan in kaloli daban-daban ne zaba ta fuskan gidan iri ɗaya ne to ka zabi kuma wanda kake so a cikin wanda kake iri ɗaya wannan yana nuna mana gata da Allah subhanahu wataala yayi ma'aikatan yan aljanna hatta kayan marmarin to sai wanda ainihin suka zaba Allah subhanahu wataala ke cewa wa fakiyatin mimma yatakhayyarun yace wa lahmi tayrin mimma yashtahun da kuma naman tsuntsaye at-tayr ba tsuntsu dai ake nufi ba at-tayr shine mufradi amma at-tayr tsuntsaye da yawa tayran ababil kaga tsuntsaye ake nufi masu yawan gaske to Allah sai ce wa lahmi tayrin da kuma naman tsuntsu me yasa aka ambata naman tsuntsu na farko dai naman tsuntsu shine mafi dadin nama kuma shine mafi lafiyan nama ashe sa zaka cewa idan ka haura 40 likitoci suna cewa kayi hakuri da jan nama sai dai ka rika cin farin nama inda iko ko yawa ai ina ganin cewa idan ka haura 40 ka ne sai jan nama ina ga yau da kullun ake nufi ko amma in dai zai ne ko dan 60 ne ka ga tunda ba kullun yake samuwa ba yawa in ya samu dan ba sai a taba ko da an haura 60 din almuhim dai Allah sai ambata naman tsuntsu saboda shi ne wato ainihin mafi dadi mafi lafiyan nama Ibn Uthaymeen da ya zo tafsirin wannan ayar fito kada ka tambaye ni cewa tsuntsayen ina suke kashi ko ina suke cin abinci yace kada ka tambaye ni wani Allah bai faɗa ba ko dai ya zama suna cin abinci ba sa kashi dan aljanna baya kashi baya fitsari idan ka ci ka koshi to kawai sai wani dan izzufa mai kanshi sai ta fito a jikinka sai wani iska mai dadi ya zo ya tsane ta shikenan ba ban daki a cikin aljanna ba ban daki Allah ya gafarta maka Allah da kana ciki a cikin ruwa ya kare babu to saboda kake nan kin ya zama shi dan aljanna bai ba haya ba ina da tsuntsu yace kuma tayyu tsuntsaye ne haka Allah ya ba sa cin abinci kuma inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah bai iko da aka sa duka komai to Allah subhanahu wataala yake cewa da tsairin mimma yashtahun da kuma naman tsuntsaye daga cikin abinda ainihin suke sha'awa anan a tafsiri yake cewa kullatun min al-awwalin wato su as-sabiquna as-sabiqun da yawa ne daga cikin jama'a farko sai ce mubtada'un wannan kullatun min al-awwalin sai ce mubtada'un ay jama'atun min al-umam al-madiya jama'a ne masu yawa daga cikin al-ummatai da suka shude wa kalilun min al-akhirin sannan kuma kadan ne daga cikin majinkinta anan shi sai ce min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam daga al'ummar ma'aiki tsira da amincin Allah ta tabbata mata a gare shi وهم السابقون من أمم الماضية وهذه الأمة كما سوني واند سكي أيضاً مرد آيات معنى واند سكتيري مكوة واند الأمة تمن دعا دي سلام لكما واند إذا مؤيد سنشودي معنى واند سكتيري لكما واند تسيتي والخبر على سرورين كي نند أكتي ثلة من الأولين وقليل من آخرين تؤمتشيني على سرورين سنا كم وإن سجد عزيز السرير شيني مفردي السرور شيني جمعي صنع كم وإن سجد زي موضونة وان دعك فاكا سود زينا يتي مرسوجة بقبان بقبان الذهب واتو أن فاكا سود دعين فين سمنغو وان دعك أين فين نزينار وان جواهر لكم أين فين دخلو متكئين عليها متكابلين صنع كشنجداء كي صنع فتسجونا يتي حالان من الضمير في الخبر متكئين da mutakabilina to duhali ne guda biyu da aka ce ala surin ma'ana hum ala surin to sai zama wannan harin na wancan hum din wanda aka kaddara yaqufu alaihim shi ne lil khidma suna zagayawa a wajen yan arzan domin hidima wildan mukhalladun wa insiyara ababan dawwamawa ala shakal auladi a bisa yanayi na yara kanana la yahrumuna ba ka zuwa suna zagayawa bi akwadin da wa'ansu kofuna sai sai a gadahin la quralaha su ne wasu kofuna wanda ba sa da mariki wa abare da kuma wa'ansu kofunan da haƙura wanda su kuma suna da barbi wa karatin da kuma ainihin wuya ko kuma baki wa ka'atin da kuma gidauniya yace ina ku shurbil khamr shine gidauniya ta shan giya mimma in wato ta giya yace ay khamrin jariya giya da take gudana mimman badin daga wata mabuga la yanqati'u abadan kuma wannan giya ba ta yankewa har abada la yusaddiquna anha ba sa yin ciwon kai saboda sun sha wannan giya wala yunzitun sanakum ba sa yin maye yace bi kasarin zai an karanta yunzitun wannan shine qira'an hamza da kisa'i da kuma ainihin haf da khalaf al-ashir min nazafa sharif wa za'ati nazafa sharif wa anzafa ay la yahsul lahum min asda'un wato ciwon kai zai kasancewa tare da su wala bihabu aqalin ko kuma tafiyar hankali bi khilafi khamri dunya ita kaga sabanin giyar duniya wa fakihatin mimma yatakhayyarun da kuma wato ainihin kayan marmari daga cikin abin da suke zaba su da kansu wa lahmi tayrin da kuma naman tsuntsaye mimma yashtahun daga cikin abin da suke sha'awa Allah ya saka mu a cikin su daidai ina roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abin da muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai amin 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 wannan mai tambaye farko yace ni da kanina muna shago an saka mu jiran shago to sai ba a biyan mu abin da ya dace sai kannin nawa yace ai muna daukar kudin kawai muna bukatun mu sai ya kawo min aya wai al'amilina alaiha wai kowace dukiya akwai amilina alaiha in mun dauka ba mu yi laifi ba amma wai bil ma'ruf wannan bil munkar ne wannan bil munkar ne ba bil ma'ruf ba wato kaga wannan yana daga cikin matsalolin rayuwa kawai saboda san zuciya mutum ya fassara hadisi ko aya ba a mahallinsa ba al'amilina alaiha ana magana akan wanda ake turawa su karɓo zakka su ne su'ad jam'i ne na sa'i a musulunci lokacin maki alaihi salam za ka ga an tura mai karɓo zakka ko ta amfanin gona ko ta kuɗi ko ta dabbobi ko ta dukkan abin da ake zakka to wannan shi ne aka ce al'amilina alaiha ko mai kuɗi ne to ya halatta a bashi zakka ko miloniya ne in dai ya zamo shi ake turawa ya karɓo zakka domin ɗan adam ba zai so a ce yana ta karɓo abubuwan da ake amfana shi ba ya amfana ba kuma wannan zai iya sanya ɗan ha'insu ya shiga amma idan mutum ya tabbatar yadda za a amfana shi ma zai amfana zai yi abin yadda ya kamata to shi ne sai aka ce daga cikin dangogi takwas da za a ba zakka akwai al'amilina alaiha wanda suke aiki a kan zakkar ma'ana masu karɓo ta ko kuma wanda za a sa su je su raba to kaga ashe aya ta yi gaba shi kuma wancan bawan Allah fassara su ta yi yamma saboda haka wannan tsaron shago da kuke idan abin da ake ba ku bai gamsar da ku ba ku faɗa wa mai shagon ko yayan ku ne uwa ɗaya uba ɗaya cewa to gaskiya yaya wannan kuɗi da kake ban ba sa isan mu ai mana ƙari in ya ga dama ya ƙara muku shi kenan in bai ga dama ya ce ni a haka zan ba ku in za ku iya ku yi in ba za ku iya ba da nemo wasu to duk wanda ladda za ku ɗauka haram ce kuma wuta balbal ce sai kun biya shi gobe alƙiyama dai ba akwai wanda suke irin wannan abubuwan wallahi akwai wanda suka yi man fata malamu yaran mai shago ne kuma wallahi malam in kaga ribar da ake ci kullun a dinga samun riba amma sai ga dan abin da yake bamu bai ta kala ya kai ba to yanzu malam idan mun dan ƙara ba laifi laifuka ba laifi dai ba haram ne wannan sai ke cewa tambaya ta ita ce ni ne na kasance mai yawan zagin mutane saboda ina tunanin sun zalunce ni a wani abu wasu ma shugabanni ne, wasu ma sun mutu, wasu kuma suna raye. To malam, me hukunci na a musulunci? Hukuncin ka shine zagin da kake yi musu da batuncin da kake yi musu za a je alkiyama. Idan sun zalunce ka din kaman yadda kake faɗa, to za a auna zaluncin da suka yi maka da zagin da kai musu. Idan zagin da kai musu yafi yawa, to sai a zabtaro wani abu daga cikin ladarka sai a ƙara musu. Allah ya kiyaye, in baka da lada a ɗauko wani abu na laifin su a ɗora ba. Idan kuma zaluncin da suka yi maka yafi yawa, to sai a ɗebo daga ladar su a ƙara maka. Ya danganta a hadisi, wani mutum ya zo da bayinsa, ko ya zo da su ko bai zo da su ba, yake faɗa wa manzo alaihi salam, ya ce ki Allah, ina da bayi guda biyu, suna yawan saɓa min, ni kuma ina yawan dukan su da wulaƙanta su da kaza da kaza. Ya ce Allah, me matsayina a wajen Allah? Sai manzo alaihi salam ya ce, za a zo da kai da su gobe alkiyama, za a auna tsakanin cutarwar da suke maka da dukan da kake musu da sauran cutarwar da kake musu. Idan cutarwar da suke yi maka ita ce tafi yawa, to sai a ɗebo daga ladar su a ƙara maka a san balansu. In kuma kai ka fi cutar da su, to sai a ɗebo daga ladarka a ɗora musu a samu daidaito. Sai ya fashe da kuka ya ce, ya ma'aikin Allah, ina shaidan maka da gaiwa na ɗanta su saboda Allah. Ka ga yanzu shi lahira sai fi shi a kan matsalarsa ta duniya. To kaga kenan, shi wannan matashin wannan hadisin ya yi daidai da shi. Idan wannan mutane kamar yadda ya faɗa gaske ne, sun zalunce shi kuma ya nuna ma zargi yake, to kaga wannan shi ne abin da zai kasance. Sai ce, don Allah malam, ina so a ja hankalin iyayen matasan unguwar Sabuwar Maranjuwa da na Bakwato da mahukuntan da za su tsawatar, wato bayan sallar tarawihi, za ka ga matasan waɗannan anguwannin sun fara ƙwallo a kan titi, kuma su yi ta ihu har ƙarfe 2 dare, su hana kowa bacci, kuma duk wanda ya zo musu magana sai su raina shi tare da musgunawa. Don Allah malam, suna takura wa jama'ar anguwanni a musu nasiha da ma iyayensu baki ɗaya. To na san insha Allahu yayinsu suna zuwa tamfiri. To ina faɗa ma yayin waɗannan matasa, don Allah su ja kunnen kallonsu. Wannan abin da ya rubuto muhimmin abu ne. Na sha faɗa kuma ina yawan maimaitawa. Ba daidai ba ne iyaye su bari ‘ya’yansu suna abin da ba daidai ba. In ɗanka yi abin da ba daidai ba, ka ja baki ka yi shiru ka ba shi lafifi, to abin da ya daidai ne. To kuma babu abin da ya fi muni irin ɗanka ya yi abin da wasu za su ce Allah wadanka. Na sha faɗa hatta a kan mimbarin hudubar Juma’a, cewa sanadiyyar lalacewar wasu yara da suka zama wa iyaye matsala, shi ne sakacin da iyaye suka yi suke yi ma waɗansu abin da suka ƙona musu rai, suka yi musu tir ko tsinuwa ko baƙar addu’a, kuma aka dace da lokacin. Ma’aiki alaihi salam a wani hadisi ce, kada ku yi baƙar addu’a a kawunanku ko bayanku ko dukiyoyinku, saboda kada ku dace da lokacin amsa addu’a kuma amsa. Yanzu wani sai ka ji ya ce, kai ni Allah dai wajen halina ma, in kai wannan ka sassaɓar aka yi rashin sa a lokacin amsa addu’a ne, ana amsawa shi kenan, ka daɓa wa kanka wuƙa a cikinka. Saboda haka da yawan mu za ka ga ‘ya’yanmu suna bal a bakin titi, ba su san idan wani zai wuce su ɗaga ƙafa sai ya wuce ba. Wani dattijo ne, kila ma ya kai matsayin kakansu, wani tsaron mahaifinsu, za su iya harba bal ɗin nan ka same shi. in mai zuciya ne yace Allah shi ne muku albarka ko ba za ku gama lafiya ba to wallahi da aka yi rashin sa'a lokacin amsa addu'a ne ta bisu kenan su zama kiriritattu masu taurin kulle iyaye su ta fama da su ba sa ji kullum su dinga saka maka wato ainihin bakin suke da damuwa kuma kai ne ka sake su a titi saboda haka don Allah mu dinga jan kunnuwan ƴaƴanmu dare Allah yake domin a huta amma a ce yaro sai karfe biyun dare sai ka ce dan arzini ya dinga ainihin ita ta ita ce tsakani da Allah ya hana mutane ba ce irin wannan wallahi ba daidai ba ne akwai mutumin da idan aka yi wani ihu ko wata sowa yana bacci firgita ma yake to in yi firgita kuma sai ciwon kai ya kama shi wani ya dade bai koma bacci ba to wani ana firgita shi yana tashi sai ce Allah ya isa Allah ka bi mun hakina ko Allah wajen waɗannan yara wallahi idan ta bi su shikenan saboda haka ina nasiha don Allah a ga kunnan waɗannan yara su dinga yin bal din su a filin bal ba a unguwanni inda za su takura ba ba a hana yaro yi abubuwa na walwala da tsinka jini amma a je inda ake ba a ci unguwa ba amin wannan ita ce tambaya ta ita ce ni mutumin ƙauye ne domin haka muna kan aƙidar cewa idan aka ce an ga watan Ramadan to mu idan ake mun Hausa ta fi gata nan to shi ke nan wai idan ake mun duba ba mu gani ba to shi ke nan ba ma ɗaukar azumi amma ni daga baya sai na ji ina ma na ɗauka to shi ne malam nake tambaya idan aka ce an ga watan sallah za mu ajiye azumi kenan ko kuma idan mun ajiye za mu raba wannan guda ɗaya da aka fi mu da shi in za mu rama shi guda ɗaya za mu rama ko kuma nawa kuma don Allah malam tun da muna sauraron ka ko a rediyo to ka yi jan kunne a kan mutanen ƙauye kuma muna maka fatan alheri to bayan Allah mun sha faɗa sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a wajen ɗaukar azumi da ajiye shi shi ne sanarwar shugabancin musulunci ba ganinka na ido ba wanda ya fi kowa tsoron Allah shi ne ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama manzo alaihi salam ya yi azumi kusan tara ma'ana na shekara tara amma malaman sira suna cewa in ma'aiki alaihi salam ya ga wata bai wuce sau ɗaya ko sau biyu ba ma'ana in ya gani sau biyu alaihi salam to sau bakwai duk labari ake kawo masa kun taba ji akwai mutumin ƙauye wanda manzo Allah ba bai san shi ba ya zo ya ga ba a azumi ma'ana kamar a ce yau ne 29 kakaf a madina ba a gani ba an wayi gari ba a azumi sai zo ya ba ikin Allah ba ku azumi ai mun ga wata jiya manzon Allah sai ce atashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah ka tabbata ba an bauta da gaskiya sai Allah kuma ni ma ikin Allah ne yake tabbas sai manzon Allah sai bilal ka je kai ye kuwa ka ce gobe a tashi da azumi an ga wata kaga ba ta ga watan ba to shi yasa ma'aiki sai ba mafita alayhi salam yace as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tufṭirun wal arafa yawma ta'rifun a wata riwaya as-sawmu yawma yasumun nas wal fitru yawma yufṭirun nas manzo Allah yace azumi shine wanda kunzumin musulmi suka tashi suna yi kuma kowace ƙasa akwai jagorancin ta na musulunci akwai maganar ikhtilafu matsale bambancin wato ainihin wurin ganin mata wannan wata matsala ce ba za mu shiga akan ta ba amma dai kowace ƙasa to shugaban musulmi na wannan shine ake karɓar umarninsa malaman da suka sharhi wannan hadisi suka ce faɗin manzo alaihi salam da yake azumi shine ran da kuke azumi sannan ajin azumi sallah nan da kuke karamar sallah arafa shine nan da kuke arafa to duk malaman da suke sharhi suka ce wannan ya nuna da za a samu kuskure wasu sun ga wani abu kaman wata wancan yaga haka wannan yaga haka kuma mutane ne suka fada shi wa gabane suka karba amma kuma ashe wutan bai tsaya ba wani matsala aka samu shugaba yasa aka yi sanarwa aka tashi da azumi to wannan azumi shi Allah yake kalla sannan muqaddara a wajen ajiye ba ko dai wani an yadda musulmi ne sai yayi ƙarya ko kuma yaga wani abu kaman wata yazo yace yaga wata aka samu aka fi ashe wata bai tsaya ba shugaba yasa aka yi sanarwa aka tashi da sallar azumi ma'ana karamar sallah to wannan sallar karbabbiya ce a wajen Allah wannan shine ka'idar da musulunci ya zuban da ita ku duba fa abinda malamai suke cewa da za ka zo ka ga wata da idan ka ma ka gan shi an kai azumi na 29 ka tabbata ka ga wata baka shakku sai ka zo ka fada mai unguwa ne ko daga ci abai dai wajen sarki aka zo aka tambaya duk ba a samu wani ba sai kai aka ce ba a karbi wannan ganin naka ba to kai ma kake sallah ka sabe kai ma dole kai ne kanka tafi akwai kadan daga cikin malamai da suka ce a tunda ya gani shi zai iya sallar sa amma mafi yawa suka ce tunda shugaba bai yadda an ga wata ba to kai ma kari aka ce sai kai azumi yadda sauran suka yi azumi kuma wannan idan kike mun musulunci yanzu dan Allah in muka ce mun rataya azumin mu dauka da ajewa a sai mun gani makafi za su yi azumi in suka ce akwai wanda muka yadda da shi to wanda suka yadda da shi kuma wasu ba su yadda da shi ba sai ya zama kila waɗancan makafi suna da yaddajen su wanda makafin su ma akwai nasu yaddajen to sai yaddajen waɗancan ya ce shi ya gani wanda wancan suka yi sai bai gani ba kaga kuma makafin sun rabu sai wasu zama suna azumi su ba su azumi kaga an tarotse shi ko musulunci yana son dunkulewa a zama ainihin abu daya haka nan a rafa da ake yi 9 ga wata da za a ce an yi kuskure wata ya tsaya ba a gan shi ba 29 kenan sai aka dauka ya cika kaga za a yi arfa nawa ga wata 10 ga wata to wani arfa ta yiwu a wajen Allah ko kuma wani ya karya ya ce ya ga wata wasu ya karya sun ga wata sai a ce to lalle wata ya tsaya ashe bai tsaya ba za a yi arfa nawa ga wata 8 ga wata to wannan arfan Allah ya karbe ta wannan shi ne ka'idar musulunci to amma za ka ga cewa abubuwa ne ga sunan sai da hankali za mu amsa takarda guda ɗaya sai mu tashi wannan ita ne hukuncin sakin aure a cikin jinin al'ada wasu suna cewa idan an yi sakin bai saku ba kuma malam dan Allah a ja hankalin al'umma kuma a yi nasiha akan hakan domin abin yana faruwa cikin al'umman nan duk wanda ya saki matarsa tana jinin al'ada ta saku ra'ayin zahiriya ne suke cewa wai tunda hadisi ya ce man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun wai tunda hadisi ya hana ayi saki a cikin jinin al'ada to in kai ma bai yi ba in zuwa akwai hadisi Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa dace da mahaifinsa ya saki matarsa tana jinin al'ada sayyidina Umar yazo fada wa maiki alayhi salam yace Abdullahi ya saki matarsa tana jinin al'ada sai manzo Allah yace murhu falyuraji'ha ka je ka umarce shi ya mayar da ita wanda ya wuri waya sai yace wa addahu talaqan manzo Allah ya lissafa wannan a matsayin saki kuma suka ce ai fadin sa ma da yace ka umarce shi ya mayar da ita yaushe ake komai sai suke ya tabbata mutum da yake ka umarce shi ya mayar da ita a cikin ta saku saboda ka san zuciya ne abinda aka ce sakin sunna ya zama yana da sifofi guda uku mutum ya saki matarsa saki daya kuma tana cikin tsarki kuma tsarkin da bai kusace ta ba wannan shine sakin sunna in mutum yayi akasin wannan saki ne na bid'a amma kuma ya tabbata ma'ana sakin ya tabbata saboda haka kenan ayi kafa kafa da irin waɗannan abubuwan ayi kafa kafa Allah ya ladafa mana akwai yar anwar malam Fatihu da bata da lafiya tana rashin lafiya gaskiya mai tsanani karamar yarinya ce kusan shekara 2 ya zama ko zama bata iyawa sai dai ke kuka kwana tana kuka ta dan tattaune harshen ta abubuwa da an yi ta walalo uwar a cikin wahala ita ma a cikin wahala to sun aiko cewa da Allah suna roƙon addu'o'in mu gare ta to muna mata addu'a Allah subhanahu wataala ya yi mata damuwa Allah ya bata lafiya Allah ya bata lafiya Allah ya bata kyakkyawan yanayi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid